Vous étiez en compagnie d'Udri.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaran na Jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana kuma iya samu mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, Tamar Abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa a Najeriya, kwamandan makarantar horar da hafsoshin sojojin kasar Manjo Janar Ibrahim Manu Yusuf ya gana da 'yan kwamitin tsaro na majalisar tarayya. Za a ji abin da aka mayar da hankali a kai a wannan ganawar. Har yanzu dai a Najeriya, inda kungiyar malaman jami'o'i ASU reshen jihar Yola na barazanar shiga yajin aiki, za mu ji dalili. A Jamhuriyar Niger kuma manoman wasu yankuna ne na kasar ke cikin zaman ɗarɗar sakamakon ɗaukewar ruwan sama. Akwai shirin na ƙasa da kuma sharhin jaridun Ghana. Amma yanzu za mu fara ne da sauraron labarun duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wakilin zaman lafiya na Amurka a kasar Afghanistan ya ce ya kulle yarjejeniya ta ƙarshe da kungiyar Taliban a tsakiyar watan Agustan da ya gabata, danganin masu ta yadda kayar baya sun shafa wa Kabul lafiya yayin da suke tattauna kan sauyin mulki. Amma ya ce shawarar da shugaba Ashraf Ghani ya yanke na ficewa daga kasar ya lalata shirin. Wakilin haifaffen kasar Afghanistan Jalmi Khalid Zaid ne ya bayyana haka a wata hira da jaridar Financial Times. Ya ce ya tattauna na tsawon makonni biyu kafin babban birnin kasar ya fada a hannun Taliban a ranar 15 ga watan Agustan da ya gabata. Ya ce guduwar da Ghani ya yi ta haifar da taɓarɓarewar tsaro a birnin. Duk da haka, lamarin ya sa kungiyar masu kishin Islama ta yi tattaki zuwa birnin a ranar. Khalid Zaid ya bayyana cewa yarjejeniyar ta ba wa Ghani damar zama kan mukaminsa har sai an cimma matsaya a Doha kan gwamnatin mai zuwa, kamar yadda Taliban ta tsaya a wajen Kabul. Jiya Laraba, wani jami'in kungiyar Taliban ya tabbatar da cikakken bayanin fahimtar da suka cimma da Khalid Zaid a Doha, babban birnin ƙasar Qatar, inda kungiyar take tafiyar da ofishinta na siyasa. A inda ake ƙarin samun matsin lamba a duniya, kasar India ta ce tana nazari sosai kan sake dawo da fitar da allurar rigakafin COVID-19 zuwa ƙasashen duniya, musamman Afirka wacce ke cikin tsananin bukata. India ita ce ta fi kowace ƙasa hada allurar rigakafin, amma ta dakatar da fitar da su a watan Afrilun da ya gabata don yaki da hauhawar masu kamuwa da kwayar cutar, na yanzu haka aka shawo kanta. Wata majiya da ke da masaniyar shawarar, wacce ta nemi a sake sunanta saboda ba a bata izinin yin magana da kafafen yada labarai akan hakan ba, ta shaida kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa aƙalla kashi 61 cikin 100 na yawan mutanen India miliyan 944 sun karɓa aƙalla allurar rigakafin coronavirus ɗaya, lamarin da ya sa ƙasar take da rara. A bayyane yake, yanke shawarar sake fara fitar da allurar ya zo ne a daidai lokacin da shugaban ƙasar India Narendra Modi yake shirye-shiryen ziyartar Washington a mako mai zuwa don halartar taron ƙasashen da ake kira da ƙasashen Quad, wato Amurka da India da Japan da kuma Australia. Majiyar ta ce an riga an kammala shawarar fitarwar. Kasar India tana so ta taimakawa Afirka da allurar rigakafin da kuma samfurin aikin COVID. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin kasar Gabon ta ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta janye dakarun wanzar da zaman lafiya na Gabon 450 daga aikinta a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya sakamakon zargin yin lalata da mata da cin zarafi. Ma'aikatar tsaron Gabon ta faɗa jiya Laraba cewa tuni ta fara gudanar da bincike kan zargin. Ta ce idan an tabbatar da wani zargi, za a gurfanar da masu laifi a gaban kotunan soji. An tura dakarun na Majalisar Ɗinkin Duniya a cikin 2014 don kawo ƙarshen rashin tsaro da ya samo asali daga rikicin addini da ƙabilanci da ya ɓarke a shekarar 2013. Har yanzu tawagar tana da sama da dakaru 10,000 a ƙasar. Ta fuskanci zarge-zargen cin zarafin mata daga dakarun wanzar da zaman lafiya daga wasu ƙasashe a baya ma. Jiya Laraba, gwamnatin Biden ta fara sanar da gwamnoni da masu kula da 'yan gudun hijira a sassan ƙasar game da adadin waɗanda aka kwashe daga Afghanistan daga cikin rukunin farko na kusan mutane 37,000 da aka shirya za a sake tsugunar da su a jihohinsu. Ana hasashen jihar California za ta karbi adadin mutane da ya haura na sauran mutane sama da 5,200 a cewar bayanan shirin taimako da tsugunar da 'yan Afghanistan da ma'aikatar harkokin wajen Amurka da kamfanin dillancin yada labarai na Associated Press ya samu. Jami'an Amurka sun ce jihohin Alabama da Mississippi kowace za ta karbi mutane 10. Ba a tsammanin Hawaii da South Dakota da West Virginia da Wyoming da gundumar Columbia za su karbi kowa daga rukunin farko na waɗanda aka kwaso. Waɗanda suka tsere a cikin kwanaki na ƙarshe na ficewa Amurka cikin ruɗani a ƙarshen watan da ya gabata. Gwamnati ta nemi kuɗaɗe daga majalisa don taimakawa sake tsugunar da 'yan Afghanistan 65,000 a Amurka nan da zuwa ƙarshen wannan watan da 95,000 nan da watan Satumbar 2022. Kotun kolin jihar Minnesota da ke Amurka ta soke hukuncin kisa mataki na uku da aka yanke tsohon ɗan sandan Minneapolis wanda ya harbe wata 'yar Australia a shekarar 2017.
Madalla labarun duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma sai taskar rahotanni. Za kuma mu fara ne da tarayyar Najeriya, inda kwamandan makarantar horar da hafsoshin sojojin kasar Manjo Janar Ibrahim Manu Yusuf ya gana da 'yan kwamitin tsaro na majalisar tarayya kan batun matsalar tsaro da aka samu a makarantar. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
The ongoing efforts that we are making to recover the abducted.
Kwamandan makarantar horas da hafsoshin sojoji ta Najeriya kenan, wato NDA, Major General Ibrahim Manu Yusuf, yayin da yake jawabi a gaban kwamitin tsaro na majalisar wakilan Najeriya akan irin kokarin da suke na ceto jami'in sojan nan da wasu 'yan bindiga suke garkuwa da shi yayin da aka samu matsalar tsaro a makarantar a kwanakin baya, da kuma irin tsoraran matakai da ake dauka don kare aukuwar irin haka nan gaba. Yace manyan hafsoshin da ke aiki da mawanda suka yi ritaya ne suka je musu jaje, don NDA makaranta ce wacce 'yan Najeriya ke matukar kauna. Yana mai cewar ranar Asabar din nan da ta gabata ne ya halarci jana'izar Lieutenant Commander Awolo da shi ma rasa ransa a dalilin wannan al'amari.
Lieutenant Commander Awolo, who also died as a result of that unfortunate incident.
General Ibrahim Manu Yusuf daga bisani ya yi ganawar sirri da 'yan majalisar wakilan Najeriya, duba da irin tasirin da batutuwan ke da su bisa al'amari irin na tsaron ƙasa. Honorable Jimmy Benson shi ne shugaban kwamitin tsaro na majalisar wakilan Najeriya. Ya ce ya gamsu da irin matakai da NDA ke ɗauka don kare aukuwar hakan nan gaba. A duk bakin ciki ne irin haka ya faru, amma yana tabbatarwa 'yan Najeriya cewar ba wani abu makamancin hakan da zai sake faruwa a NDA da masu wannan sansanin sojojin Najeriya. Har yanzu muna sa ran samun wasu muhimman takardu daga NDA don mu gani mu kuma assasa. Wannan ganawa dai ta ja hankalin masana tsaro irin su Eya Komodo Ahmed Tijjani Baba Gamawa.
Wannan hari da aka kaiwa makarantar hafsoshin sojoji na NDA, ai wannan abu ba wani sabon abu bane. Wannan abubuwa sukan faru lokaci zuwa lokaci, kuma in ka duba ko a kasashen da suka ci gaba irin su America da Germany da sauransu, akan samu wa'annan akasi da sauransu. Saboda haka wa'annan ba wasu abubuwa bane da za a tada hankali da sauransu. Ai shi dama irin wannan akan samu wani lokaci a samu irin wa'annan zuwa lokaci zuwa lokaci. Sannan kuma yanzu ya taɓa nuna mana cewa in ma akwai wani rara ko akwai wani sakaci da aka samu wanda yake ba tabbatar ba haka bane, to za a sake dubawa a kuma a dakile irin wannan abu kare ya sake faruwa. Sannan kuma shi Major General Manu Yusuf, lokacin da su 'yan majalisa suka kira su domin yana so ya je musu bayani, wannan abu ne mai kyau da gaske, don yana ɗaya daga cikin abubuwa shugabanni ne su kuma wakilan jama'a ne. Saboda haka akwai wasu abubuwan da at their level ba za su sani ba, kuma za a ji maganganu jita-jita da nadire wadda ba daidai ba. saboda ake je musu bayani su san abin da yake faruwa su san kuma matakin da aka dauka da kuma matakin da za a dauka gobe a ci gaba da addu'a sannan kuma a ci gaba da duk wani abu da aka gani na tsaro a sanar da jami'an tsaro ko a sanar da su wanda hakki yake kansu a cikin wayannan abubuwa kuma insha Allah za a samu nasarori akan abubuwan da ake Allah zaunar da Najeriya lafiya
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
To har yanzu dai muna tarayyar Najeriya inda kungiyar malaman jami'o'i wato ASU ta shiyar yola ta yi barazanar tsunduma yajin aiki domin nuna fushinta sakamakon rashin cika alƙawurra da gwamnatin tarayyar ta dauka tun a shekarar bara. Kungiyar ta bayyana haka ne a wani taron manema labarai da ta kira a yola. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoto na Salisu Muhammad Garba daga yola.
Inda ɗalibai ke shirin komawa makarantun jami'a domin ci gaba da karatunsu, su kuwa kungiyar malaman makarantun jami'a wato ASU suke shirin shiga yajin aiki sakamakon rashin cika alƙawari da suka ce gwamnatin tarayya ba su yi musu ba a cikin rajejjen da suka yi a shekarar da ta gabata. Comrade Ruben Jonathan da ke zama coordinator na ASU na shirin yola su ne dai wadda suka yi taron manema labarai domin shaidar al'ummar Najeriya irin halin da suke ciki da kuma irin abin da suke kokarin yi nan gaba. Wadda ne masa tambaya kan cewar ko menene ma makasudin taron manema labarai da suka yi?
Akwai abubuwa da yawa da muka bada lokaci har wayo wadansu abubuwa har yanzu gwamnati ba su yi nasu gefe ba wanda mu ba mu ji daji ba because mutanen mu ba su so abun ya kai ga haka amma muna kira ga gwamnati in dai ba su yi wani abu a kai ba har ya kai ga da zamu yi wani yaji kuma mun so mutane kada su blame ASU amma su gan cewa federal government su kai domin kowane lokacin da mun je yajin aiki jama'a da sarakuna da shugabannin addini da menene community leader duka sai su zo su ce ASU ya kuke haka ya kuke haka amma yanzu da muke kira ga gwamnati kada kowa zai yi shiru amma yau mun shiga yaji sai kowa ya tashi ya ce ASU ya kuna haka ya kuna haka shine ba mu so
to kowanne irin kaidoji ne suka yi rajejeniya zakarin su da gwamnatin tarayyar Najeriya
yajejeniya din shine akwai shirin da muka yi wanda za a dinga reviewing condition of service namu da abubuwan jan kudi da wannan abubuwa tun da muka yi aka nada committee aka gama report aka submit tun a watan biyar har wayo a sa hannu saboda a ci gaba da yin su a jami'o'i nan har yanzu ba yi ba na daya na biyu akwai batun raba kudi wanda muna ce da shi intervention for nannies assessment wanda suka ce na da 30 billion yana cikin account tun da jumawa aka fada wannan amma a samu a raba kudin nan tujawoyin nan so da su samu su yi aiki har yanzu bai yi ba amma akwai abu da yanda muka ga da ma federal government a cikin yajejeniyan shine nada committee wanda suka ziyarci university kawo rahoto aka kawo rahoton nan amma da mu mun shine bayan submitting report nan har yanzu ba kawo mana white paper mun dana cire shi white paper domin a samu a yi aiki akai ba
akwai wani wa'adin da suka ware in gwamnati ba ta cika alƙawarin da suka dauka ba za su shiga yajin aiki
lokacin na ji ba ma gwamnati kan bai taso ba dama ASU nan kana gani muna da irin abun da muke yi muna da hanyoyin da muke bi kafin mu shiga strike nan yanzu ba mun fara ga maku ba ai mun ga ma jama'a yanzu ba doke mataki ba nan ba da jumawa ba abun da kun gani amma a ce yo ko gobe ko sati mai zuwa babu muna da inda muke bi muke abubuwa mu amma randa kun ji kuma an announcing kare kowa ga late
abun jira dai a gani shine ko gwamnatin Najeriya za ta yi kokarin cike waɗannan rajejeniya da suka riga suka shiga da kungiyar malaman jami'a na Najeriya wato ASU Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya
To yanzu kuma sai jamhuriyar Niger inda manoman wasu sassan kasar ke cikin fargaba sakamakon daukewar ruwan sama al'amarin ya kai ga hasashen fuskantar karancin abinci a garuruwan da al'amarin ya shafa kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoto na Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni
A yankuna da dama na jamhuriyar Niger jama'a sun shiga fargaba da matsoro na ganin yaya makomar nomansu na damana zai kasance ganin cewa ruwan sama sun tsaya cip a sassa daban-daban na kasar alhali albarkatun gonakai na dabdane newa na Yakitibis a cikin gonarsa da Tanimu Madugu masalata wani manomi da ya mini bayani irin fargabar da suke ciki a irin wannan lokacin
to wanda muke ciki dai yanzu gaskiya amma to sai amma masu kalmin ƙarhi saboda abuna da zamanto ya taho ga abu ana gani ruwa sauko ruwa ba sauka ba kuma ga abin ya zama to ba ruwa
to dai hukumomi na bariki da na gargajiya a sassa da dama na jamhuriyar Niger suka soma kira a je sallar roƙon ruwa sai dai wuraren da ake irin waɗannan salloli jama'a ba sa zuwa da dama tunda da kyar ake cika sahun gaba abinda ya sa Malam Muhammadu Dan Waziha cewa mutane ko sun kasance abin zargi da zaran suna shaduƙewa zuwa sallolin roƙon ruwan
lalle wannan abin zargi hadi an haifa wani wanda baƙo ga irin taron da aka yi wurin wasanni yanzu shekaran jiya na biya na gani wurin balu na ga taron dubban mutanen da a wurin nan ko dun mahu sallah na kuma dun musulmi ne amma a kasa cika sahu wurin sallar istisqa'i wannan abin zargi ne tun daga wurin Allah har ga bayin Allah abin zargi ne don a sani
Malam Sula Ibrahim shugaban ma'aikatar gidan gora ta birnin Kwanni da'ira yayi mini karin bayani game da wannan lamarin
bamsaru mun ruwa ba kamar irin yadda muka samu bara domin barawar haka ina ganin mun samu wajen milimita 650 to bana ku a wanga lokaci duka da wuce 350 ba wanda muka samu amma sai Allah ya albarkace wannan ruwan duka ci maka tamu dai alhamdulillahi tana tafiya daidai to sai dai a cikin wanga ɗan lokaci da muke ciki yau ya kai wajen kusan kwana 10 inda ruwa suka mu tsaye to wannan tsayuwar ruwan yana iya kawo mu cikas saboda kaga da shi haci wanda deja ya hudda Kano murzana tana nan ta fara mishi aiki to kuma akwai sauran ci maka wanda ta taso ta yi kunshi wata bata ida hudda kai ba kaga wannan idan ruwa ya tsaya akwai matsala gare su
shin akwai sauran sabkar ruwan sama a wannan lokacin ita ce tambayar da na yawa shugaban ma'aikatar duba yanayi meteo ta birnin Kwanni Alhaji Mamman Muhammad Lawali
kaga dai ko kwana ga kuna ganin duka dare inda ya taso tun daga jifa ya zaku hawajin kasar maradi duka ko ni shekaran jiya nan da muka samu millimeter 3 kinnan ajiyo har zuwa wajen maradi sun samu millimeter 20 abin da ya sama don kuruwan suna zuwa wajen medis su nan wajen mu ne abin da yayin mu kinnan nan ne muke da matsala
abinda kowa ke tsoro shine rashin samun ruwan sama da za su sa abinda ke cikin gonakai a halin yanzu kasa kammala idanunewa abinda ke iya haifar da karamcin samun albarkatun gona a duk fadin kasar wanda ke iya haifar da karamcin abinci Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar
To za mu sake komawa Najeriya inda a farkon watan gobe ne kasar za ta cika shekaru 61 da samun yancin kai a wata hira ta musamman da wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Abuja Madina Dauda ta yi da jigo a jam'iyyar APC mai mulki tsohon gwamna kuma sanata mai wakiltar jihar Nasarawa ta yamma akan ci gaban da Najeriya ta samu duk da korafe-korafen da ake yi a kan gwamnati ga dai yadda hira ta su ta kasance
na shaga ya mutane kuma iyakan gaskiya na kenan baka zaun baka zama kai wai kai wai gari kai tuma kace a Najeriya ba ta cigaba ba kuma yawancin ikira da muke ji kenan marasa dadi duk wannan gamsu so yes ba mu ga samun dukkan biyan bukatun mu ba na yarda da wannan amma yana cikin rauni na dan adam shi kullun baya kallon baya ina kallon gaba da shi kullun dan adam shi kullun gaba yake kallo to ni cikin iko na Allah na kan dan samu lokaci in duba baya hakan ga daga na fito yana ki son zuwa
distinguished a ina da ina zaka ce an samu ci gaba a wannan kasar da kowa ke kukan gazawar gwamnati
yanzu saboda Allah garin ku ko wannan na arewa wannan mu da yake babu irin boko ko a garin ku tsakanin tashin kai secondary school zuwa yau primary guda nan kuke so a garin ku yau nan kuke so secondary school nan kuke so a garin ku yau nan kuke da su kuna da makasa suke gaba da secondary a lokacin da kike tashi kake dan shekara kamar 7-8-10 zuwa yau ina kuke da su yanzu inda babu shi yanzu akwai ko babu san a nan arewa da muka sani university nawa muke da shi a lokacin muka samu mulki ko ba mu da shi a 1960 kana 60 zuwa yanzu ina da university ga nawa arewa kawai banda kudu a kudu kusan akwai kusan state nake ko ci lokacin gaba ta university ko ci lokacin gaba ta university ka je Ogun ta ba su da yafi shiga wani kasa kowane lokacin gama da ogun na university a ci ba shigawa na faɗi ku yaushe ne ki ta kai zama na wani a arewa muna lokacin filayen jirgin sama na tafiya na tsakanin buya mu banda na international da zuwa kasashen waje da wani muke su da ka zama filayen jirgin sama na kirki na fasinja daga su Kaduna sai su Kano su Kaduna sai Kano haji na ji haji sai an je Kano misali a nan arewa haka zo ana zuwa haji daga Maiduguri ana zuwa daga Kano ana zuwa daga Kaduna ana zuwa daga Abuja ana zuwa daga Ilori ana zuwa daga Maiduguri saboda Allah a ci ba ci gaba ba asibitoci ban asibitoci da daga kuma independent na wani mutum a Najeriya a arewa na Amurka yanzu akwai local government karamar hukuma da babu janitor akalla guda daya a ci ba ci gaba ba
to bari mu tabo inda zan iya cewa kafi wayo noma a nan ma an samu ci gaba ko dai ci gaban mai hakar rijiya
noma da malaman gonan masu extension work malaman gona ke lokacin yan hausance a turasa kan su extension workers da a kasa suke tafiya suna kuma aikin aka suna zuwa keke aka suna zuwa babur yanzu suna zuwa mota yanzu akwai ma a Marble University daga nan wannan suna da na'urori na zamani wanda yake na irin magana mutum daga nan Zaria ana iya magana da manomi a ƙauyen mu a Kafi ana iya magana da mutum a Borno ana iya magana da mutum a Katsina ko a Ilori ina gona an yi aci ba ci gaba ba yanzu ana zuwa asibiti a haifin tagwaye da suke manne yau kina su ne
ko joint
a turanci yau mun kai wani halin kanaje ana iya aikin fida a raba su su rayu an yi ba daya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba anya ba ci gaba ba
kar dai a sha'afa muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin Damagaram yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai kawo mana shirin nakasa
ba kasawa ba jama'a assalamu alaikum barkar ba da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Suleiman Muni Barma a yanda ake gab da kammala babban hutun yan makaranta don komawa ajin karatun shekarar 2021-2022 a watan Oktoba da ke tafe a fadin Nijar kamar yadda hukumomin ilimi suka ayyana shugabannin makarantun na kasassu sun dukufa ga shirye-shiryen komawa aji a irin waɗannan makarantu da ke karɓar na kasassu zalla akan haka shirin na ƙasa ya tattauna da Malam Musa Nasir wani jigo a gamayyar kungiyoyin na ƙasasu bugo da ƙari daya daga cikin shugabannin makarantar firamare ta Makafi da Kurame Ecole Sole Abdulrahman da ke birnin Yamai don jin yadda abubuwa ke gudana ga dai abinda ya bayyana wa wannan shiri
kamawar dukka kasan directory na duk makarantun ne da ya kamata a ce sun fara aiki directory na Ecole kamar nan ta Makafi ta zo saboda dokar sabi yara wanda kasan su shiga makaranta uwayen suna zakkuwa su rubuta su kuma ana ta gyare-gyaren wurin kwanan yara da aji nasu na karatu da kuma dokar da hili na makaranta ana ta gyara shi ga kan lokacin rentree ya zo tunda kun san da munan amana abana wanda ako na musamman gare shi kwarai sai specific tunda akwai yaran da kamar da yawa wanda sun ka rasa ido ga kan suna cikin makaranta ko karshen makaranta ko cikin wannan hutu kaga yaran na wanda ya kamata a ce sun zo tu yanzu a fara koya musu abin Braille saboda ko da an tashi makaranta sai su ci gaba da karatun su tare da su sare yan uwa nasu don ku insha Allah muna cikin muma kamar duk sarin makarantun ne da ka sani muna dai shiru wajen gwamnati taimakon da ya saba barawa saboda daga a samu a ce amince da mu saboda bangaren kama littafin ne bangaren kaya na 'yan makaranta tunda shekaru da yawa da nan gwamnati yana taimakon yara namu masu bukatar musamman da kaya to amma shekara biyu yanzu yaran mu ba su samu wayannan kaya muna fata gwamnati ne yanzu zai tunani da su da sanda su ma 'yan ƙasa na don ka kayan da ya kamata a sema yara wa'ancan wanda ba su da nakasa ya kamata su ma wa'an ga yara namu a samu a sai musu wannan kaya tunda su ma 'yan ƙasa na kamar kowa don ku muna fatan wanga abu zai shiga cikin kunnan don ka magamata na minister na education kuma mun shi bangare na biyu ana gyara kamar yanzu a ce yara mata ana musu wurin kwana kuma da fata ina minista kamar ta education ta sanda wurin kwanan nan ya zama inclusive kenan ga a ce yariya ta zo saboda tana da nakasa ko gurguwata ko kurmata ko makanniya a ce ba da ita ciki ba ina dibin shugaban kasa shi kan shi ya faɗi wannan wurin kwana inclusive na don ku kowa da kowa za a ɗoka ba yaran na ba ɗaya a ce mata wanda ba su nakasa kowane ana iya ɗoka shi wurin nan yanzu ɓangaren Makafi na yalla muka fata shi gwamnati in yana iya buɗewa abu wanda aka ma specific na wurin kwana yara na mata tunda suna son abu specifica da wasu talibai shi ma ba ko ina na kamata a ce an bude shi kamar nan makaranta ta Ecole Soli tunda yara suna kwana wurin ga suna ci abinci nan kaga suna buƙatar taimako tunda duk reform na aka so ayi na education nan kullun sai ka iska in kamar rentry ta zo sai mun ta tambaya wajen kamar kungiyoyi don samu su taimaka muna a samu abinci da a bude makaranta muna jiran kuma minista ta wacan ta reform social da ta saba taimako nan makaranta da duk an ce za a rantare suna kawo abinci tunda da shi ne aka samu a bude makaranta lalle muna da abinci kamar wanda yana muna kwata biyu wanda zai dauka yaranmu me insha Allahu bakin da an shiga rantare kana ganin minista ta population ta reform social sun ka taimako cikin irin wayan ga makarantun ne
to masu aro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tantaunawa yanzu a madadin bakon shirin na kasa Malam Musa Nasir na makarantar makafi da kurame ta Soli Abdulrahman da ke birnin Yamai ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya
ga kuma Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana
da jaridar Ghanaian Times da mu soma sharhin jaridun na yau da batun manyan kanun labaran ta zakulu wannan za a karfafa dokan kamun kifi injin ministan sun kifi da kuma kiwon kifi Mrs. Hawa Komisin jaridar ta ce ministan sun kifi da ainihin raya harkar kifaye Mrs. Hawa Komisin ta baya da tabbaci za a karfafa dokoki na aikin sun kifi don tabbatar da dorewar albarkatu na ruwayen kasar game da abin da ta ce ne aikin kamun kifi na ci gaba da faduwa saboda ba a samun irin kamu da ya kamata na yau da kullum ta nuna cewar irin kifaye ma din da ake kamawa da'iman yanzu ainihin girman kifayen sai kasa-kasa yake yi ba kamar yadda aka saba ba tana mai jaddada cewar lallai za ta tabbatar sai an karfafa wannan doka na sun kifi ita kuwa jaridar Daily Graphic wannan labarin tarwaito ɗan sanda za ta ja da magoya bayan wasu bamfa da suka musguna wa 'yan jarida jaridar ta Daily Graphic ta ce ma'aikatar 'yan sandan kasar Ghana ta nemi afuwar 'yan jarida da aka musguna musu a lokacin da sun ka bayyana yayin shari'an babban limamin Glorious Word Power Ministry International Reverend Isaac Owusu Bempa ranar Litini jaridar ta ce jami'an 'yan sanda na da hannu a cikin wannan lamarin inda sun ka haramta wa 'yan jarida din shiga kotun sa'annan kuma waɗanda ma suka samu wuri suka zauna sun ka rinka musguna musu tare da kokarin fidda su daga inda suke sa'annan kuma magoya bayan shi limamin sun ka rinka aika musu da zagi suna kokarin kai musu duka a wajen cocin da kuma kokarin lalata musu abin daukan hoto su lokacin da suka yi kokarin daukan hoton Reverend Owusu Bempa a lokacin da yake hannun 'yan sanda matan alkalin alkalai na yin amfani da sunan mijinta ta hanya da bai dace ba don haka ana kokarin kai karanta jaridar The Herald ce ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce akwai wata kara ta musamman da ke kan hanya zuwa kotu inda ake zargin matan babban alkalin alkalai na kasar Ghana kwesi enema yabuwa da yin amfani da matsayi da sunan mijinta ta hanyar da bai dace ba wannan kara ya nuna cewar alkalin alkalan na sani da mummunar hali da matarsa ke ciki matar ta Syphilis Ofori kuma yana karfafa mata gwiwa Radwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida dan mutan Ghana Ridwan Abbas da kuma haka ne muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Tamar Abari ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin da magaran.